This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin jan rigamar shirin na yau 12 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abin da muke da shi ga kanin labarai.
Jiya Lahadi, rundunar sojin Najeriya ta yi kira ga mayakan kungiyar Boko Haram da su miƙa wuya. Firaministan Turkiya Ahmed Davutoglu ya faɗi yau Litini cewa ƙungiyar ISIS ce aka fi zarga a binciken hare-haren ranar Asabar a birnin Ankara, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 97. Sannan yau ɗinnan Litini, wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya har lahira a kudancin Afghanistan.
Kanin labaran kenan. Majalisar Dattijan Najeriya ta bayyana shirin sabon lalin da za ta ɗauka na tsarin tantance ministoci, sai dai masu fashin baki na cewa ba girin-girin ba ta yi mai.
Wasu ƙa'idoji sababbi da ake neman kawowa ƙa'idoji ne waɗanda in sun cika duba sai ka ga suna da nasaba ne mai yiwuwa da siyasa.
Dangane kuma da kula da masu taɓuwar hankali, ƙwararru a Najeriya na cewa zai yi wuya a cimma burin hukumar lafiya ta duniya bisa dalilan cewa
akwai ƙarancin ma'aikatan lafiya da suka ƙware a wannan ɓangare. Ko da mutum yana da sha'awa ya ƙware a wannan ɓangaren, zaka ga ba a bashi ƙwarin gwiwa.
Muna kuma da rahoto kan wata gobara da ta ɓarke a babbar kasuwar ƙasar Kamaru, sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, masu saurare, ga labaran. Jiya Lahadi, rundunar sojin Najeriya ta yi kira ga mayakan kungiyar Boko Haram da su miƙa wuya. Tana mai ikirarin cewa tana gab da murƙushe su. Mai magana da yawun rundunar Kanar Sani Kuka Sheka Usman ya ce a yanzu sojoji sun san dukkanin maɓoyu da kuma sansanonin 'yan Boko Haram. Gargaɗin na soji na zuwa ne a yayin da wasu tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake suka hallaka mutane aƙalla tara, tare da raunata wasu aƙalla 29 a arewacin Kamaru. Harin da jami'an tsaron da ke yankin ke dangantawa da ƙungiyar Boko Haram. Kanar Usman ya ce mayakan sa kan sun shiga ƙunar baƙin wake ne a matsayin hanyar ci gaba da yin tasiri, duk kuwa da cewa sojojin Najeriya sun yi matuƙar naƙasa ƙarfinsu. Kamar yadda kuka sani, akwai wa'adin nan na shugaban ƙasa cewa mu tabbata mun murƙushe 'yan ta'addan Boko Haram kafin ƙarshen watan Disamban shekara ta 2015. Saboda haka muna aiki tukuru, kuma sannu a hankali mun fara cimma su. Yanzu ya zama wajibi mu ankarar da al'umma da ma 'yan ta'addan Boko Haram cewa lokaci ya fayi da ya kamata su kwance ɗamara. Ya kamata su miƙa wuya kafin a murƙushe su kwanan nan kace-kace, a cewarsa.
Firaministan Turkiya Ahmed Davutoglu ya faɗa yau Litinin cewa ƙungiyar ISIS ce aka fi zarga a binciken jami'ai ke yi na gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren nan na ranar Asabar a birnin Ankara, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 97. Davutoglu ya ce hukumomi na dab da gano ɗaya daga cikin maharan, kuma alamomi na nuni da cewa ana nuna yatsa kan abin da ya kira wata takamammiyar ƙungiya. Fashe-fashen da suka tarwatse wani gangamin kiran a yi zaman lafiya sun kuma raunata mutane 160 a harin, wanda ba a taɓa yin maimuninsa ba a tarihin Turkiya. Davutoglu ya ce manufar ita ce kawo cikas ga zaben da za a gudanar ranar 1 ga watan Nuwamba a Turkiya. To amma za a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara. Gabanin nan, Prime Minister ya yi kira ga mutanen ƙasar su haɗa kai wajen yaƙar ta'addanci, amma ba tare da ɗaukar nauyin harin ba. Ƙungiyoyi da ke gaba da juna a Turkiya suna ɗora wa juna alhakin wannan hari.
Yau ɗinnan Litini, wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya har lahira a kudancin Afghanistan. babu wanda ya dau alhakin bindige turfakai Al-Fad a birnin Kandahar ta yi aiki da Majalisar Dinkin Duniya har na tsawon shekaru 12 mai magana da yawun cibiyar ta Majalisar Dinkin Duniya Dominic Medley ya ce cibiyar na bakin cikin kisan ɗaya daga cikin ma'aikatanta ana daukar yankin kudancin Afghanistan a matsayin wata tunga ta ƴan Taliban karin hare-haren da ƴan tawaye ke kaiwa a fadin kasar ya sa Alatilis Majalisar Dinkin Duniya dauke ma'aikatanta ƴan kasar waje da ƴan kasar daga ofisoshinta da dama zuwa wuraren da suka fi rashin hadari a kasar ta Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, inda Majalisar Dattijan Najeriya ta fitar da sharuɗan masu tsauri na tantance waɗanda za a naɗa a matsayin ministoci. Daga cikin sharuɗan akwai buƙatar wanda za a tantance ya samu amincewa da goyon bayan sanatoci biyu daga jihar da yake wakilta, da takardar bayyana ƙaddarorin da ya mallaka da kuma shaidar lafiyarsa. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi nazarin wannan batun, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Tunda aka fidda sunayen ministocin ne dai al'ummar ƙasa suka fara mai da martani akan ko matakin da majalisa ta ɗauka zai fifita siyasa ne ko cancanta. Barista mai nasara Ibrahim Faskari masanin kundin tsarin mulki ne da zamantakewan ɗan adam.
Wasu ƙa'idoji sababbi da ake neman kawowa ƙa'idoji ne waɗanda in sun kika duba suke ga suna da nasaba ne mai yiwuwa da siyasa.
Wa'inne kenan?
Kamar misali cewa sanatoci guda biyu daga jihar Katsina sai sun amince da kai kamin a iya wanke ka. Kin ga maganar sanatoci guda biyu ai bata taso ba, majalisar dattawa aka ce gaba ɗaya ta duba ta wanke shi. Ma'ana idan mafi yawan ƴan majalisar nan suka wanke ka shikenan. La'akari da cewa sanatoci biyu yanzu misali mafi yawan ministocin da aka ba da sunan su ana bukata a nada su a ƴan jam'iyyar APC ne. Ya zaki da misali kasashen Ibo waɗanda gaba ɗayan su babu dan majalisar APC ko kwaya ɗaya da ƴan jam'iyyar PDP ne. Kin ga bambancin ra'ayin siyasa na iya kawo waɗancan su ce a tunda ba dan jam'iyyar ta ba za mu ba shi dama ya wuce ba. Wannan kuma zai iya kawo tarnaki gaba ɗaya yankin ya zama babu minista ko ɗaya da zai iya tsallake wannan sharadi din.
Wani abu da ya ɗauki hankali akan batun tantance ministocin shine ƙorafe-ƙorafe da majalisa ta samu akan waɗansunsu, kuma waɗanda suka bayyana a fili su ne na tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi da kuma Hajiya Amina Ibrahim da wakilan Kaduna da Gombe ke ƙorafi a kanta. To ya jam'iyyar adawa ta kalli ƙorafe-ƙorafen? Barista Abdullahi Jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar PDP ta ƙasa.
Mu ba a Ghana muke ba, a Najeriya muke ba, uwa muke bi ba. Uba muke bi. Ubanta kuma a sarautan Gombe ma shi dan sarautan Gombe ne. Cikin tudun wadan Gombe yake Shamaki. Nan ne gidan su Amina Ibrahim kusa da gidan sarkin Jaujen Gombe. A yanzu a yau haka. So bamu da cece kuce. Na biyu babu dan Gombe mutum daya kowaye shi ko kafu ne a kansa da zai zo ya ce baya son Amina Ibrahim ta wakilce mu. Ta yi aiki tsakani da Allah kuma ba barauniya bace. Ni Jalo, ni kadai ne na saura a North East a PDP. Na magana akan madadin PDP na North East gaba daya. Ni ne national officer kadai ya saura. Kuma muna son Amina Muhammad ta wakilce mu. Abunda ta yi na baya Allah ya saka mata.
Yan jam'iyyar APC na ganin ya kamata a shal a tantancewar ministocin. Kamar yadda tsohon dan majalisar dattawa alkali Jajere ya yi tsokaci.
Ita majalisa ma ruwanta a nan gurin, ruwanta da tsakinta saboda tsarin mulki ya bata daman cewa sai ta tantance waje zama. In ba haka ba, hurumi ne na shugaban ƙasa. Shugaban ƙasar nan kuma ya ce ga irin mutanen da yake so ya aiki da su. Don haka idan mutum zai yi wa shugaban nan adalci, to dole ne ka bar shi ya zaɓo mutumin da ya san aƙidarsa, ya gane tabarkinsa cewa za su iya yin aiki tare, kuma zai iya gudanar masa ya riƙe amana ta shugaban ƙasa, kuma ya riƙe amanar ƙasa akan ayyukan da aka sa a gaba.
Daga dukkan alamu, tantancewar ba za ta yi sauƙi kamar yadda aka yi a baya ba, musamman na waɗanda suka taɓa zama sanatoci ko ƴaƴan majalisa da aka ɗaga musu ƙafafu wajen tantancewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tunalin gami ne, mai shi ya kawar
To daga batun nada ministoci a Najeriya kuma sai batun lafiyar kwakwalwa wani batu da ya fara dauka hankalin kasashen duniya. Bincike da kwararru a fannin lafiya suka gudanar kuma hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar ya nuna cewa galibin waɗanda suke fama da lalurar tabuwa hankali na iya warkewa sare har ma su yi rayuwa kamar kowa. Dr. Musa Bala Takai, kwararren likita ne akan sha'anin matsalar kwakwalwa a sashen masu kula da tabin hankali a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ya ce akwai waɗansu al'amura da ke kawo naƙasu a ƙasa kamar Najeriya.
In aka duba a dangi, idan mutum ya samu matsalar kwakwalwa ko ya take, zaka ga misali ana kyamar shi, ana yawan tsokanar shi haka, kuma ba cika damuwa da bashi kulawa ta yadda zai tsaya ya samu sauki kuma ya zama cikakken mutum ba. Sannan in ka duba kamar misali kuda a wajen neman ilimi ma masu wannan matsalar sukan fuskanci tsangwama haka daga kuda ƴan uwansu dalibai da kuma hukumomin makarantu. Banda haka kuma akwai ƙarancin ma'aikatan lafiya da suka ƙware a wannan ɓangare. Kuda mutum yana da sha'awa ya ƙware a wannan ɓangaren zaka ga ba a bashi ƙwarin gwiwa. Wani lokacin ma zaka ga abokan shi da ƴan uwan shi suna kashe masa gwiwa cewa me zai je a ɓangaren da ake kula da masu hauka.
Wasu iyalai da ƴan uwansu ke fama da ciwon kwakwalwa sun fayyace irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen kula da su, tare da bayyana bambancin zamansu na gida da kuma na asibiti.
Ƙalubalen da muka fuskanta a tattare da shi kafin ma mu gano tun da farko irin matsalar da take damunsu, saboda na farko ƙalubale na farko gun ma gano matsalar ta kwakwalwa ba ce. Tunda Allah ya sa muka zo nan asibitin aka kawo nan ɓangaren psychiatric ɗin aka dan fara treatment ɗinsa ana ba shi magani da kulawa daidai gwargwado, to daga nan kuma sai Allah ya fara kawo sauki.
Gaskiya san da muna gida lokacin na samu matsaloli sosai a kanta, saboda ba ta iya bacci, saboda har zuwa ta yi ba ta je ta fasawa wasu glass ɗin mota makwabtansu, ga yawan tashin hankali. Amma yanzu da na kawo ta hospital na gani ta samu lafiya sosai, yanzu babu matsala.
Dr. Musa Gamba Takai ya ba da shawara ga jama'a da kuma hukumomi.
Jama'a a gane cewa wannan larurori ne da suke kamar na sauran ɓangarorin jikin mutum, suna jin magani. Kuma wanda suke da larurar tabin kwakwalwa wai ba za su iya yaɗa wa mutum saboda yana zama tare da su ko yana kula da su ba. Sannan kuma kowane asibiti ya kasance cewa ana buɗe sashi na masu kula da wannan ɓangare, ba sai lalle a ce sai an ware asibiti cewa wannan shine asibitin masu larurar kwakwalwa ba. Wannan yana sa mutane da dama ba sa so su je gurin, saboda gun an riga an chafa masa wani jamfenti cewa duk wanda ya je gurin kamar yana da larurar hauka, zaka ga mutane ba sa son zuwa. Bayan haka kuma hukumomi ya kamata su lura cewa wani abu da yake yafi komai muhimmanci shine hankali a jikin bil'adama, saboda haka kula da lafiyar kwakwalwa tana da muhimmanci sosai. Ya kamata a rinka kula da wannan ɓangaren wajen samar da kayayyakin aiki, wajen ba da ƙwarin gwiwa da yin bincike a wannan ɓangare. Wannan zai ja hankalin kamar ɗalibai da sauransu na kowane ɓangare su sha'awar zuwa wannan ɓangaren na kula da lafiyar kwakwalwa su ƙwarinci.
Dr. Musa Gamba kenan, ƙwararren likitan kula da masu taɓin hankali a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To bari kuma mu wayi wakilinmu a ƙasar Kamaru Awal, wanda ya aiko mana da rahoto cewa an yi gobara a babbar kasuwar birnin Yaounde da ta haddasa asarar dukiya.
Wallahi shagona ya ƙone, ni ban san ma me za mu faɗa ba wannan a ikon Allah da muka tashi muka wayi gari da shi yau nan. Muna roƙon Allah dai, Allah ya sa gwamnati ta duba wannan asarar da muka yi, ko za ta taimaka mana mu ci gaba da harkokinmu, domin gaskiya yau nan mun yi asara mai yawa.
To yanzu me kike tunani, za ki ci gaba da kasuwanki ko kuma sai dai gwamnati ta kawo muku taimako tukuna?
To ba mu sani ba kam, domin wannan asara ba mu san, ba ni kam ban san ta inda zan fara ba. In dai ba mu samu tallafin gwamnati ba kam, ba mu san, shi dai abin da Allah ya yi kawai.
To yanzu ya sauran kaya baki samu ko kaya kaɗan ba?
Abinda muka samu an ƙi ma bari mu muje gaban shagonmu, ma ɗan sanda na ta koranmu sun ƙi mu isa mu je mu san, ma mu asalin ma ba mu san me ya haɗa ma wannan gobaran ba. Mun iso da safe muka zo muka samu wannan ikon Allah.
Wannan gobara dai ba a san sanadiyar sa ba, amma waɗansu jama'a suna cewa wayan lantarki ne ya haddasa gobarar. Ɗan kasuwan dai sun yi asaran ɗaruruwan miliyoyi na saifan kuɗin ta Jamhuriyar Kamaru. ‘Yan sanda da sojoji sun hana jama'a kutsawa cikin kasuwan domin zuwa ganin shagunansu. Yanzu dai waɗanda wannan masifa ya same su suna ta kokawa cewa gwamnati ta yi bincike domin gano abin da ya jawo musu wannan ibtila'in. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
To daga ƙasar Kamaru kuma sai harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar, inda ɓangaren 'yan siyasa da suka sha kaya kotun ɗaukaka ƙara a farkon makon jiya dangane da shari'a cancanta shugabancin babbar jam'iyyar MSND Nasara ta 'yan hamayya ya ba da sanarwa kafa wata sabuwar jam'iyya. Wakilin murya Amurka Sule Mammuna Barma ya aiko mana da rahoto daga birnin Yamai.
Dan majalisar dokokin ƙasa Sani Negoshi kenan lokacin da yake gabatar da sanarwar sabuwar jam'iyyar MPR Jamhuriya da suka kafa a ƙarshen mako. Tsohon ministan cikin gida a zamanin shugaba Tanja Muhammadu, minista na musamman a fadar shugaban ƙasar Niger a yau Albade Abuba shine shugaban rukun ƙwarya na MPR Jamhuriya.
Sakamakon da ya fito daga kotu bai ba mu gaskiya ba. Da yake ba mu sami gaskiya ba, shi yasa bayan nazarin da muka yi muka ce da yarda Allah za mu ƙirƙiro mu kuma parti wanda zai kumsa duk mutanen da muka sha aiki da su tun daga watan Agusta na 2013 zawayo. Shi ne dalilin ƙirƙiro wanga parti da muka sama suna Movement Patriotic pour la République.
Ƙarfafa ayyukan inganta rayuwar jama'a musamman mata da yara na daga cikin muhimman manufofin wannan jam'iyya.
Za mu kama jama'ar Niger duka yadda za mu kawo musu wani sauyi bisa cikin rayuwarsu da yarda Allah. Yadda za mu samu mu ƙara bunƙasar da ƙasar ga tamu don mu hidda ta daga cikin halin talauci ko halin matsalolin da suke da take fuskanta. Ina tsammani in kuka jiba nan ga hadda ministoci samari gare mu a cikin taron gana mu. Mata waɗanda muke tare da su in kuka tambaye su sun ce muku ke a duk siyasar da muka yi a cikin shekaru guda biyu ba waɗanda muka ba ƙarfi kamar mata da yara.
To koya za a yi MPR Jamhuriya ta kai labari a zaɓuɓɓukan shekarar 2016?
Lokaci ya ƙure mana, amma tun da mu muka ɗaukan mu kanmu niyyar yi, dole mu ba kanmu ƙarfin da za mu yi kuma mu ba kanmu mece ta matakan da za mu sa partin namu a sanshi a faɗin Nijar duka, a sanshi a ƙasashen waje, kuma waɗanda ke jigogin parti su sami damar kewa cikin faɗin ƙasar ga tamu duka don lokacin da zaɓiyar tashi. Inni da yarda Allah kun ga mu watsaye.
Tun farkon bayyanar hukuncin shari'ar da ta baiwa Sani Umaru halaccin shugabancin jam'iyyar MNSD Nasara, shi da magoya bayansa sun yi kiran Albade Abuba da makardabansa su dawo gida, amma suka ce a kai kasuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla kada dai a sha afa, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 11:19.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗam, to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda Shek Yakub Musa Hassan Katsina ke bayyana da hanyoyi da ya kamata a bi don inganta tarbiyyar yara matasa tun daga matakin sakandare. Malam ya cigaba da bayani kamar haka.
A maza da mata don mu zan miƙewa
hanyar ita ce a maida koyar da addini ya zama dole na ɗaya kenan. Na biyu, a tabbatar da an ɗauki ingantattun malamai waɗanda suka san addinan. In Christianity ne sun san Christianity, idan Musulunci ne sun san Musulunci. Sannan na uku, a ƙara period, wato lokutan da ake badawa, don za ka iske watakila subject nawa ne a sati guda na addini. Kamar addinin Musulunci, dole ba za ka karanta shi ba sai ka karanta Larabci, saboda haka za ka ga cewa ba a iya karanta wani abu wanda har mutum zai fahimci addinin ba har ya gama ainihin abin nan secondary din. Saboda haka yana da kyau a ainihin ƙara spirit din da ake ainihin abin nan karantarwa a kowane mako a ainihin abin nan cikin makarantu. Banda wannan kuma, lallai a tabbatar da cewa ana koyarwa, domin wato shi da kanshi karatun na ƙasar tamu abin da ya jawo taɓarɓarewar, za a ɗauki malamin ba su cancanta ba. Sannan hatta inspection da ainihin wato sufitoci na ilimi suke yi, an daina shi a yanzu. An sa masu ainihin zagawa suna ganin cewa lallai malaman suna karantarwa, kuma sun iya karantarwa, sun cancanci su karantar. Abu na hudu, a yi kokari a sa musu albashi isasshe da su da sauran malamai, don a kawar da cin hanci da ainihin abin rashawa a ɓangaren karantarwa.
To, akramakallahu, menene kiran ku ko malamai na addinin Musulunci ga al'umma dangane da sa yara makarantun boko?
Kiranmu bai canza ba, kamar yadda muka samu shugabanmu malamin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yana ta wannan yaki din. Allah ya saka mishi da alkhairi, don ba dan shi kiran da yayi ba, da yanzu a kasar nan hata kudin nan ana ganin ku kafirai ne.
Gaskiya
ne, sai mutum ya karatu boko kafiri ne, ya daura bel kafiri ne, ya shiga soja kafiri da sauransu. To, mu a yau ba wai a sai gobe ba, abinda muke kiran dukkan ainihin abin nan dan wannan ƙasa, wato gaba daya, lallai ne in shi da ne mai yanci na Najeriya, Allah ya bashi yaya, ya yi duk abin da yake iyawa ya baiwa yayan nan ilimi, kuma ya tsaya ya ga sun yi karatu, ya rika binciken abin da suke karantawa, ya rika taimakawa da duk abubuwan da zai ainihin sanya su yi sha'awar karatu. In babu ilimi, to mutum ya zama bai da bambanci da dabba. In babu ilimi, babu ci gaba. Wannan duniya ta yau, duniya ce wadda gaba ɗaya yanzu kusan komai ya kuma technology ke ainihin abin da juyata. Saboda matukar al'umma ba su sa yara suka tsare yara aka yi karatu ba, to mutane za su koma bayi, za su koma da su da jakai, ba su da bambanci, sai aikin wahala, sai a bige su a ainihin tura su inda ake so, a ainihin wato kaskantar da su da wulakantar da su. Saboda haka kiranmu mu a matsayinmu na shugabannin addini shine, lallai ne iyaye da shugabanni yana daga cikin amana wadda Allah zai tambaye su gobe kiyama, sun koyar sun karantar da ƴaƴansu. Karantar wannan ba kawai ta addini ba, a cikin Alkur'ani Allah subhanahu wataala ya ce, wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya, mana ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka, kada ka manta da rabanka na duniya. Mana ilimin boko da ilimin addini dole ne duk al'ummar da ta bar guda ainihin abin nan bangare guda ba zai tafi ba a irin wannan zamani da muke ciki. Saboda haka ba da ilimi ga ƴaƴa amana ce Allah ya azawa iyaye. Tsare ilimi da ainihin tabbatar da ana yin shi yadda ya kamata, samar da makarantu, samar da kayan aiki da sauransu, amana ce wadda Allah ya aza akan shugabanni. Don Allah, mu a madadin shugabannin addini, muna roƙon hukumomi su gyara makarantu, su gyara malamai, a sa albashi mai kyau. Abun kunya ne a ce Najeriya, ƙasa kamar Najeriya, ƴaƴanta sai dai a tura su su je su yi karatu da na addinin da na boko. Abun kunya ne a ce ƴaƴan Najeriya sai dai a tura su Kotono ko Ghana su je su yi karatu. Mu mun taso a lokacin da muka taso, mun san cewa ƴan Ghana da ƴan Kotono da ƴan Niger Najeriya suke zuwa su yi karatu da na duniya din na zamani da na addini. Saboda haka wajibi ne shugabanni su tabbatar da sun gyara harkokin ilimi, sun ba da kuɗi irin yadda ya kamata, an sa kula yadda ya kamata, domin Najeriya ta dawo da ya kamata. waɗannan tabarbarewar tarbiyya irin abubuwan da yake faruwa na Boko Haram da ainihin abin da yake faruwa na tada kayar baya na El Niger Delta duk rashin bayar da kyakkyawa da ingantaccen ilimi ne wanda yake haɗe da tarbiyya.
Masu rarro ƙarshen tattaunawarmu da bakon namu kenan, sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu duba ɓangaren iyaye don jin tasu fahimtar da wannan mataki na shugaban ƙasa. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina wanda ya ɗauki lokaci don fayyace mu al'umma wasu kaɗan daga cikin mahimman dalilai na saka littattafan addinai a cikin manhajar makarantun sakandare a ƙasar baki ɗaya. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Zahraddin Sani Funtuwa, wanda ya ɗawainiyar wannan tattaunawar da ɗaukacin ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
To, madalla, yanzu kuma sai rayu da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sayo saƙon mana farko na haɗin gwiwa ne daga Prince Hassan Abubakar Kamaru da Abubakar Maina MH da Garba Sabiola Gashuwa da Abubakar Mai Madara Yola, wanda suka ce, to, ‘yan Boko Haram, jiki dai magayi, ya kamata ku gaggauta miƙa wuya ga dakarun Najeriya, idan ba ka ba kuwa jiki magayi. Shi ku Muhammad mai kayami a Oja Quarters Gombe cewa yayi, muna jajantawa ‘yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a Kamaru a sakamakon hare-haren ƙuna bakin waken da ‘yan ƙungiyar Boko Haram suka kai. Sai kuma saƙon Alhaji Garba Gwando Aliru, wanda ya ce, ina kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta takawa mahukuntan Isra’ila burki a kan cigaba da rashin imanin da suke nuna al’ummar Falasinawa a yankin Gaza. Hakika mu da ‘yan Najeriya mun yi na’am da sunayen ministoci da aka bayyanar a zuwa yanzu. Fata shi ne su dage wajen yi wa ƙasa aiki, duba da yadda shi shugaban ƙasa ya zama mutum wanda ke da tagomashi a wajen talakawansa. Saƙo daga Ali Ibrahim Sharif. Assalamu alaikum VI Hausa, kuma mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaka wa ‘yan gudun hijira ganin yadda suke fuskantar tsadar abinci a can sansaninsu. Ya kamata gwamnati ta duba wannan lamari ta kai musu ɗaukin gaggawa. Saƙo daga Bala Muhammad Dambam da Idris M. Idris da Matu. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Muhammad Bashir Damari da Yahuza Sahabi Dandi da Kamba da mu da Sir Muhammad Tafa Balewa, wanda suka ce, assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bamu dama mu yi kira ga al’ummar Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, da mu tashi tsaye wajen yi wa ƙasashenmu addu’ar zaman lafiya, ganin yadda ‘yan ta’addan Boko Haram ke ci gaba da kai hare-hare. Daga ƙarshe, muna addu’ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Shi kuma Comrade Hafiz Sani Murabus a tajiri garki a Jigawa cewa yayi, a bakin kuka ake gaya wa mutuwa. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku taimaka ku isar da wannan kiran nawa ga gwamnatin ƙasata da ta karkata wajen tallafawa garuruwan da aka kwato daga hannun Boko Haram da abinci da kuma sansanin ‘yan gudun hijira, duba da irin aljannar wainar da suke ciki ta sama zafi ƙasa wuta. Da ƙarshe sai saƙon Aliyu M. Aliyu ɗan Agaji Jiga, wanda ya ce, mu da talakawan Najeriya ba abin da za mu ci game da matsalolin da ke addabar Najeriya. Kwace, Allah ya kawo mana mafita, amin.
To, madalla, kafin mu ƙarƙare ga muhimman kanin labarai.
Jiya Lahadi, rundunar sojin Najeriya ta yi kira ga mayakan ƙungiyar Boko Haram da su miƙa wuya. Jam'iyyar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu ta faɗi jiya Lahadi cewa ta gaya ma gwamnatin shugaba Jacob Zuma cewa ta fitar da ƙasar daga mamban kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya AICC. Afirka ta Kudu da kotun ta ICC sun yi ta kai ruwa rana tun bayan da Afirka ta Kudu ta ki ta kama shugaban Sudan Umar al-Bashir a yayin taron kungiyar tarayyar Afirka a ƙasar ta Afirka ta Kudu a watan Yuni da ya gabata.
To, a gaishe ka masu saurare, ni da Ibrahim dai lokacin da aka ɗibo mana ya cika, sabili da haka za mu ba gefe mu ba Halima da Jamila fili da ita ma shi Dan da Keith waɗanda suke bisa inji za su ci gaba da gabatar da shirin da Halima da Jamila za su jagoranta yau da gobe, da ke ba matasa damar bayyana abin da yake damansu da alheri.